الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin Muwatta to Muwatta ul Imam Malik ibn Anas Imam Dar al Hijra rahimahullah insha Allah za mu tashi ne kan kitabi na 35 a cikin wato kutub na wannan littafi wato bangare da Imam ya kafa to ya rarraba wannan littafi a cikin wannan rarrabawa kitabu shufa bismillahir rahmanir rahim kitabu shufa kitabi da zai magana akan mas'alar shufa wato bayani akan shufa me ake nufi da kalmar shufa a fiqhun shari'a shufa haƙƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa abokin tarayya cikin mallakar wani abu tabbatacce ƙasa ko abinda ya tabbata a kanta na gini ko bishiyoyi ko abinda ya kama da haka na shuke-shuke to idan mutane biyu ko fiye da haka suna mallakar wata gona ko wani gida ko wani shinge wato gona kenan ko lambu da suke da labinai ko inabi ko abin da ya kama da haka wanda suke tarayya cikin mallakar wannan ba a raba ba gadarsu suka yi hakan da hakan ko bashi su ko basu shi aka yi hakan ba su raba ba suka ci gaba da amfani da shi ko kuma mallakar sa a hade ko saya suka yi suka hada kudi suka sayi gidan ko gonar ko lambun misali amma dai ba su raba ba ba wanda zai ce ga bakin nan shine nawa ko kuma in ma za a yi haka to amma dai ba a raba an yi iyakoki ba misali a ce gida ne wannan yana da daki biyu wannan ma yana da daki biyu amma ba a raba an yi katanga a tsakani ba ba a yi kofa daban-daban ba mashiga da mafita daban-daban ba kawai dai ana hade wannan yana ta nan wannan yana ta nan a gonar ko lambun ko gidan misali to idan ya zama daya a cikin su su da suke mallakar ko waɗansu daga ciki in suna da yawa yana son ya sai da nasa bangaren ko saboda baya son ci gaba da wannan tarayyar ko kuma wata bukata ta darura da ta kama shi zuwa ga kudi kuma baya da wani abin sayarwa sai wannan ko dan wani dalili dai cikin dalilai sai ke bukatar ya saida bangaren sa to wanda ko waɗanda suka cancanta da ya sayarwa bisa wajibci a matakin farko kafin ya nemo kowa su ne ko shi ne abokin tarayyarsa ko abokan tarayyarsa wajen mallaka in su biyu ne suka mallaki abin ko gonar ko gidan ko shago ko lambun misali kowa yana da rabi misali ko kuma a'a a ce ma ɗayansu ya fi ɗayan yawan kaso a ciki to kowane ne dai a cikinsu yake son fita daga wannan haɗakar, yana son ya saida ɓangarensa, wajibinsa ne ya tuntuɓi ɗayan, wato abokin tarayyar tasa. Farilla ne, wajibi ne, wajibi ne. Abinda ya sa mai shari'a ya gudanar da al'amarin haka, saboda da yawa, mafi yawa za ka samu cewa abokin tarayya yakan buƙaci, ko maƙoci ma yakan buƙaci a ce in damar saida abinda ke kusa da shi na gona ko gida, ya taso ya samu hakan. Wani lokaci kuma, ko ba buƙatar yalwatawa ma, akwai gudun a jawo wa mutum wani abokin tarayya da ba na kirki ba, ko ba mai kirki ba, wanda ba zai ji daɗin haɗaka da shi ba. To, don kauce ma wannan, sai mai shari'a ya ce, dole ne a tuntuɓi kuma a waiwaici wanda ake tarayya da shi, cewa shi fa yana son ya sayar da ɓangarensa, in yana da buƙata to ya saya. Don an yi haka, shi kenan an yi abin da ya wajaba, kuma an yi abin da ya kamata. To, in bai yi haka ba, shi ne matsalar shifa take tasowa, cewa shari'a sai ya jawo wani bari, wani daban, wanda bai da alaƙa da gurin, wani kawai mutum na daban, sai ya kira shi ya sayar masa da kasonsa. Misali da muka yi, ɗaki huɗu ne gidan, shi yana da biyu, ɗayan yana da biyu, ko shi yana da uku, ɗayan yana da ɗaya, ko duk yadda yake ma dai. To, kawai sai ya gaya ma abokin tarayyarsa cewa, to wani fa sai ya haƙuri, wannan haɗuwa tamu Allah ya kawo, rabuwarmu yanzu ba tare da ni za ka dinga zamantakewa a wannan wuri ba a matsayin mallaka. Na sayar da kaso na cikin haɗakarmu, ɗakunan nan nawa guda biyu ko ɗaya a cikin gidan nan namu, na sayarwa wani ko na sayarwa wani. To, kaga an yi rashin kirki, ko kuma an ƙi aiki da wajibi, an ƙi yin abin da ya kamata. Ko don ƙiyayya ko hasada, ko kuma gudun kada a yi wani sassauci, la'alla yana tunanin idan abokin haɗakar tasa ne ya tallatawa, ba zai tsaurara ba sosai, don kada a ga bai kyauta ba. To, sai ya gwammace ya yi wannan rashin kyautawar. Misali, ko ma menene ya saka shi dai? To, in bai tuntuɓi wannan a ɗan uwan nasa ko abokin tarayyar tasa, ba dole sai su zama ƴan uwan juna ba, ya zama dai haɗakar mallaka ta haɗa su, shi ne abin da ake nufi. To, shi wannan da ba a tuntuɓe shi ba, to, yana da haƙƙin shufa'a, sai ta bai yarda ba, sai je gurin alƙali kawai. In ma kuma sarki ne yake sa baki abubuwa irin waɗannan, dama alƙali wakilin sarki ne, alƙalin da ake zuwa wa galiban a irin waɗannan masail ɗin. In har wato abin ba a warware shi na ruwan sanyi ba, to, kai ba ka san cewa abokin haɗakarka shi ne mai cancantar ka sayar masa ba, ban sani ba, to, ai, ga yadda abin yake a shari'a. Saboda haka, yanzu sai a fidda wancan, sai shi wannan abokin tarayya sai ya biya gwargwadon ciniki da aka yi, ba dole sai an sake wani ciniki ba. Yadda aka sallamawa shi wancan ɗin, sai shi wannan ya maye cinikin. Shikenan, kaga, in an yarda ba sai wani ya ji ba ma, shikenan. Kuma dama da gayya aka yi abin, dole sai an nuna cewa, wato ma'ana sai an tsananta, to, kaga sai a je mahukunta, sai kai ƙara sai ce ga wani nan da ƙorafina, muna tarayya cikin mallakar gida ko gona ko shago ko ni lambu, mun gaje shi tare ko mun saya ko an bamu, muna amfana da wurin, madadin da yake buƙatar ya sayar da gurin sa ya tuntube ni bai yi ba sai ya jawo wani daban sayar masa shikenan sai a kira wancan a kira mai sayarwa a kira wanda ya saya yace to kaga ku kun gina al'amarin ku akan sabanin shari'a saboda haka an dakatar da ko an bata wannan ciniki tsakanin kai da mai guri ga mai haƙƙin a sayar masa to wannan shi ake kira shufa a takaice wannan damar da mai shari'a ya bayar dama ce ta dole ba ganin dama bane sai fa in mutun ya haƙura ya bar mutanen da aniyarsu ma in za a yi shari'ar Allah za a yi abin da yake shine adalci kuma wajibi to dole ne a karba wa shi wannan haƙƙinsa sai to shikenan kada sayarwa zaka ni ina bukata sai a cire a fitar da wancan sai a ce kai ka biya kaga ya mallaki guri abin da yake jin tsoron sa na kada a hada shi da wani abokin tarayya mara kirki wanda ba zai gane masa ko kuma a bukatar sa dama ta yalwa ta gidansa ya zama in ya mai gurin gaba daya kaga ya zama masa a wadace kaga bukata ta biya to wannan haƙƙin na wajibci shi ake kira shufa in an yi wannan al'amari kamar da muka faɗa jumhurin malamai suna cewa shufa babu ita sai ga wanda ake tarayyar mallaka wanda ba a raba ba ba ainihin fasalta an zama makotan juna ba amma idan ya zama an raba hanyar fita ta wannan daban ko kofar shiga da fita kowa dai ya san iyakan nasa katanga ta raba misali abin da zai sa a ce wannan gida ne daban wannan gida daban wannan guri ne daban wannan guri daban kaga ya zama jewar kenan makotaka to mafi yawan malamai suna cewa babu wajibcin shufa a nan yawa a ce a karbe cinikin dole saboda makwabci bai sayar wa makwabcinsa gidan da ke kusa da shi ba ko gona ko shago ko lambu ko abin da ya kama da haka wannan babu maganar wajibci amma asali ana son yin hakan akwai hadisi da ke cewa aljaru a haqqu bi saqabihi bi sad makwabci shi ya fi cancantar gida da ke liƙe ko ɗamfare da gidansa shi ya fi cancanta to akasarin malamai irin su Imam Malik da wasu da dama sun yi hamli ko sun fahimci wannan hadisi akan cewa mustahabbi ne shi wannan mustahabbi ne babu shakka ko da dai ba mallaka kuke tare ba tunda dai ga ka gashi to ka tallata masa amma in ba ka yi kyauta ba ka shigo da wani to ba maganar a kwace cinikin dole amma an nakalto daga Imam Shafi'i wata magana da Abu Hanifa su suna ganin cewa shi ma makwabci yana da haƙƙin shufa ta dole ta wajibi duba da maslahar da ainihin aka duba wa abokin tarayya iyaka dai illa iyaka dai a ce abokin tarayya illa za ta fi masa ainihin tsanani yawa akan makwabci amma makwabci ma kaga ba zai so a ce an kawo masa wani makwabci da ba zai ji daɗin sa ba ko ba haka ba ko kuma da yawa za ka tara gidan nasa dama a matsa yake yana da dama kuma ya sayi na makwabcin nasa ya yalwata ko ya yi tanadi ma ko dan gaba dan iyalansa da sauransu to kaga suka ce to duka kusan manufar ɗaya ce to amma dai wanda ake tarayya a wajen mallaka wannan ijma'i ne cewa yana da wannan haƙƙi amma wanda makotaka ce ta hada to wannan mustahabbi ne ina fata an fahimci wannan da yawa in muna karanta wannan babi al-tawafiqu azauri da sauransu ba a gane surar abin sai a ce maka shufa 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 amma ina tsammani daga wannan bayani an dan fuskanta ko yawa Allahu alim babu ma taqaw fihi shufa babi na farko abinda shufa take aukawa cikin sa ba dukkan abinda aka yi tarayya cikin mallakar sa bane shufa take kasancewa a wurin jumhur musamman ma malikiya sai kasa da abinda ya tabbata a jikinta misali gona ko gida ko bishiyoyi a su ne dai ko yawa amma manqulat manqule mota babur wani abu wanda yake ko dabbobi misali ai so ma ana samun mallaka ta ayi hadaka ciki to wasu kadan sun ce hatta su ma manqulat din shafa'a na iya shiga in dai akwai wannan ma'anar ta cutuwa in ba ai ba amma dai wato abin da yake gairul manqul wato gairul manqulat wa'annan su ne akai ijma'i akan cewa shafa'a tana saboda darar din su yafi yawa eh ai kaga gida shi ba a taba samun wani lokaci za a ce wannan gida ya tashi ma daga nan ana iya sai da gida kam a canja a koma wani amma dai in dai gidan dai za a yi amfani da shi to yana nan amma mota ko wani abu ta baka matsala yanzu sai ka saida abun ka sai wata madadinta ko dabba haka to abinda shafa'ar ke shiga cikin sa waɗanne abubuwa ne shafa'a take taba take shiga cikin su حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفاعة فيما لم يقسم بين الشركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفاعة فيه wani hadisi Imam Malik ya samo shi daga malamin sa mubasharatan Ibn Shihab shi ma daga malamin sa Sa'id Ibn al-Musayyib babban tabi'i haka ma kuma Ibn Shihab din ya rawaito shi ta wata hanya wani babban sa tabi'in babban tabi'i kamar Sa'id shine Abu Salama da Abdurrahman da wa'annan tabi'ai guda biyu suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci da shufa'a haƙƙin shufa'a shi ma lam yuqsam a abinda ba a raba ba baina shuraka a tsakanin abokan tarayya wato gidaje gonaki lambuna shaguna waɗanda ba a raba ba fa iza waqa'atil hudud idan aka san idan iyakoki sun kasance an yi iyakoki baina ma tsakanin su fala shufa'ata fihi babu shufa'a a wannan wato bigire wannan ciniki da aka yi babu shufa'a in an raba akwai lafazi sahihi da yazo a sahihi ce akwai za waqa'atil hududu wa surifatit turuq idan aka yi iyakoki wa surifatit turuq kuma aka bayyana wato hanyoyi kai ga hanyar ka sarfu nan ba juyawa bane bayyanawa ne kazalika nusarriful ayat ba muna muke juyawa ba muke bayyanawa ne yawa in ka ce muka bayyana muka juya to kai ma juyayye ne ko kuma a juye kake karatun ko ba haka ba yawa to idan aka yi iyakoki kuma aka bayyana hanyoyi kowa kenan ga iyakar gunka fala shufa'ata fihi babu shufa'a a cikin sa dan ya zama makotaka kenan to shufa'a ta wajibi dai babu ita amma mustahabbi ne inda za a yi wannan shine kamar da muka yi bayani a baya in wato an raba kowa ya san baki iya nasa to wannan makotaka ce babu shufa'a ta dole amma ba a raba ba la'alla sai bayan cinikin ne rabawar za ta taso in shi wanda aka sayar masa bai lamunce a yi haɗakar ba to wannan shi ne shufa'a take kasancewa ma an riga an raba tun dama kafin to a makoci ne zai sai da ainihin guri bai tuntuɓi makocinsa ba saboda haka Imam Malik da waɗansu saboda wannan hadisin suna ganin babu shufa'a saboda nassi ne nan din saboda haka wancan hadisi aljaru ahaqqu bi saqabihi suka ce ahaqqu din yana nufin mustahabbi ne tunda an ce ahaqqu af'alu tafdilin akan babin sa yake kenan in ma ba makocin nasa ba akwai cancantar a sayar din sai dai makocin shi yafi cancanta wanda shine mazhabul jumhur hadisin a yanda muka karanta shi mursal ne ko ba haka ba dan ba a faji sahabi ba da ya karbo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sa'id ibn al-musayyib da kuma Salam Abu Salama ibn Abdurrahman bin Auf tabi'ai ne manya sanannu. To amma kamar da Ibn Abdul Bari ke cewa waɗansu marawaita daga Imam Malik da marawaitan hadisin daga Imam Malik din waɗansu tafan ko ruwayoyin sun ce daga Abu Huraira ne hadisi. Yawwa, kina kaga hadisi ne sahihi. Yawwa, hadisi ne wanda yake a sahihi bisa wannan lafazin shine in za ka ga an ce anan mursalu tafarrada bihi al-Imam Malik to ya tafarrudi ne amma a wannan lafazin amma hadisin kamar da muka yi ishara ko nan umdatul ahkam wanda mun karanta da dadewa ko bulughul maram ko irin su al-ilmam bi hadisil ahkam da makamantan su al-muntaka na kakan Ibn Taymiyyah rahimahullah da za ga akwai hadisin wanda ke marfu'i ne kuma sahihi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa wannan ma'ana cewa idan aka yi iyakoki aka bayyana ƙofofi ko hanyoyi to babu shifa'a saboda haka hadisi ne sahihi qala malikun imam malik yace wa ala zalika sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana akan hakan ne sunnar da babu sabani cikin ta take a wurin mu a malaman madina wato cewa shifa'a ta dole a ce a bar ciniki da aka yi da wani bari ya zama dole wannan abokin tarayya da yake da bukata ya zo ya maye cinikin wannan akan haka malaman madina suke cewa in dai abokin tarayya ne mulasik wato abokin tarayya wanda ba a raba ba dole ne wannan amma aka raba kowa ya san bakin nasa to makotaka ce babu shifa'a ta dole sai dai mustahabbanci Allah ya samu gani qala malikun imam malik ya ce innahu balagahu lallai labari ya riske shi anna sa'id ibn al-musayyab cewa sa'id ibn musayyab ibn hazan al-makhzumi su'ila ani shifa'a an tambaye shi game da shifa'a hal fiha min sunnatin tana da wani abu ne iyakantacce a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko tana da wani tsari na musamman ne akwai abubuwan da aka iyakance ko a sake take kawai babu kaidi fa qala na'am sai ya ce akwai ash-shifa'atu fi duri wal aradin ce shifa'a tana takaita ne a gidaje a dur jam'u darin gidaje wal aradin da kasashe gonaki kenan da sauran fulotai ko shaguna ko bishiyoyi duk abin da yake dai kasa ko abin da ya wato kafu ya kamata wanda baya gusawa ababin da ba sa gusawa kasar ko abin da ya dan fara da ita kaga dai kenan yawa wala takunu illa baina shurakai kuma ba ta kasancewa sai a kenan la takunu bainal jiran ko ba ta kasancewa tsakanin makota ba za ka kai karan makocinka ba fahimtar jumhur saboda ya saida gidan da ke kusa da kai ko filoti ko kuma gona ko shago da ke kusa da kai dan bai tuntube ka ba ya yi maka rashin kirki ya yi rashin zumunci ya nuna rashin kyawun zamantakewa duk kuma ya bar musahabi ya bar sanin ya kamata duk waɗannan babu ja akan wannan amma a ce dole a kira shi a kira wanda ya sayarwa a fidda wancan a ce kamai to wannan ba za a yi haka ba ba za a yi haka ba amma farko shi ɗin ya neme ka a matsayinka na abokin tarayya a makwabci wannan husnul jiwar ne abu ne da ake son sa amma kamar da muka ce a wasu manganun Imam Shafi'i kuma Abu Hanifa shi ma suna cewa makwabcin ma in ba a tuntube shi ba yana da damar kaiwa kukansa da korafinsa ga mahukunta domin a bashi haƙƙinsa wa da sani malikun annahu balagahu an Sulaiman ibn Yasarin mislu zalika. Imam Malik yace ya samu labari cewa Sulaiman ɗan Yasar shi ma wani tabi'in ne da Imam Malik bai riske shi ba. Da Imam Malik bai riske tabi'an ba sai waɗanda suke ko dai in manya ne ma shekarunsu sun jinkirta da yawa ko kuma matsakaitansu ne ko ƙananansu tunda shekara ta 94 aka haife shi ko da uku kaga tafiya ta yi bayan maza Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 84 ko 83 kaga wanda ma ko a ran nan ko a wannan shekara aka haife shi yawa ai kaga da wuya ba kowa ne zai kai shekara haihuwar Abu Imam Malik ba saboda haka shi yasa galiban zaka ga riwayar Imam Malik daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu mutum biyu aƙalla kamar misali a ce Nafi yawa Abdullahi dan Umar yawa saboda sun yi zamani mai tsawo su kuma su din ma kuma dama shi Abdullahi ibn Umar yana cikin masu karancin shekaru lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati kuma yayi shekaru da yawa shi ma kuma Nafi da ya karba wurin sa ya samu zamani mai tsawo shine har Imam Malik ya riske da yake shi kuma da wuri ya gawurta yana yin shekara 10 to shine ya riske su amma duk galibi manyan tabi'ai Imam Malik bai riske su ba to yace Sulaiman dan Yasar shi ma ya faɗi haka cewa shifa'a ba ta kasancewa sai a ƙasa da abinda yake leke da ita amma baya kasancewa a cikin manqulat alitafan fuqaha suna kiran su wannan wato ghairul manqul wannan kuma manqul da abinda zai kai ya kawo a dauke shi daga nan akai can ko dauko shi daga can a kawo shi nan wannan manquli ne amma sabit ga ginin an yi shi tunda akai masallaci na ana yi kuma har ya kare kaga yana nan yau har kariya ne daga in bishiya ce aka kafa araba an fasalta ga naka kai ma ga naka ba amma an raba to wannan jiware ne ba tashrike ba dama bambancin tsakanin makotaka da kuma misali sharika jiwa da kuma asharika wannan wanda ake tarayya wajen mallaka ana mallake da abin ne gaba ɗaya kawai yawa kuma koda ma an ce kai kai amfani da nan da kai ma kai amfani da nan to ba a dai raba din ba yawa ko kuma aka ce menene na kama a cike baka sani ba baka san zaka ce ga nan gurin ba to shine ishtiraki kenan ishtiraki to amma idan aka ce an raba to wannan ya zama jiwar kenan to Sayyid Ibn al-Musayyib yace lallai shufa ba ta kasancewa sai a ƙasa da abin da yake jibintarta haka nan sai kuma tsakanin abokan tarayya haka Sulaiman ibn Yasar Imam Malik yace duka malamansa sun faɗa masa cewa shine mana ya samu labari din to da yana da wasiƙa tsakanin su sai dai kasancewar sa shi Imam Malik suka ne yasa ake sauraron maganar sa dan yace balagani sai dan hadisi ne marfu'i saboda girman al'amarin ba a inganta hadisi kai sai dan Imam Malik yace balagani kaza sai an bincika an samu ina isnadi wanda za a iya dogara da shi da ingancin sa sai a tabbatar da shi ko kuma ba a samu ba sai a bar shi haka nan ba tare da yana nan wata kin yawa ba za a ce hadisi ne tabbas qala malikun imamu malik ya ce fi rajulin ishtara shiqsan game da wani mutum da ya sayi wani bangare na gida shiqs kamar mu ce daki ɗaya ko biyu ko cike da falo a wani gida kamar irin gidajen da ake yi misali a birane ai babban gidi da gidaje haka wannan mai gida ne wannan ma haka ginin yana dauke da gidaje 20 ko 30 ko abin da ya kama da haka to irin bangare guda ko gefe guda to shine shiqs ne to mutum da ya sayi wani bangare ma a kaumin tare da wayansu mutane fi ardin a wata gona ko wani gida bi hayawani amma kuma da ya saya din ya biya ne da abu mai rai yawa wato da ya sayi gidan wani bangare na gidan ko bangare na gonar misali ko shagon to da yawan nan ba da kuɗi ya biya wannan gurin da ya saya ba kuma dama ba abin nan gurin ba na mutum ɗaya bane to sai ya saya da wani abu mai rai abdin awwali da bawa tunda a da can bawa ma kadara ne yawa ana iya sayan wani abu a biya da ainihin bawa ya zama shine kuɗin kamar da za a iya biya da saniya ko raƙumi ko akuya ko wani abu mai kama da haka abdin awwali da bawa namiji ko kuma kuyanga aw ma ashbaha zalika min al-urud ko abin da ya kama da haka daga kayayyaki kamar dabba din ko kuma wani wata kadara wani abu dai wanda ke mai rai kamar tsuntsaye masu tsada faja ash-shariku ya'khudhu bi shifa'atihi ba'da zalika shi da yazo ɗaya daga cikin mamallaka guri ya sayar masa bangaren da ya sayar masa shine shiksu to amma sai ya biya shi ba da kuɗi ba sai biya shi da ko dai bawa ko baiwa a lokacin da ake da su ko ya biya shi da wata dabba cikin mallakar wurin da aka sayar ma wani ya biya da abu mai rai din to cikin masu tarayyar mallakan wannan wurin sai ya zo ya ce a to tunda shi ba a tallata masa ba ba shigo da shi ba to yana buƙatar haƙƙinsa kuma dole za a bashi haƙƙin nasa fa wajada al-abda aw al-walidata qad halaka sai ya tara cewa bawan ko kuyangar sun halaka ballantana a ce a mayarwa mai su abinsa ya zama an mayar da kuɗin an mayar masa da kayansa ko an fidda shi shi yawa shi ya biya in ma da wannan ɗin ne da nasa ko wani kuɗi misali to sai aka samu bawan ya mutu ko baiwar ko dabbar ta mutu kaga kenan ba a san takamaiman nawa ne kuɗin da tunda ba kima aka yi ba bawan aka bayar ko dabbar aka bayar a madadin wannan ɓangare mu ɗauka ɗaki da aka sayar masa to bawan ko dabbar sun mutu walam ya'lam ahadun qadara qimatihima kuma ba wani ɗaya da ya san gwargwadon yawar ƙimar in baiwar ce ko bawan ko in dabba ce kuma ya riga ya mutu inda yana nan ai kaga ana iya kawo misali dillalai masu gaskiya a ce su yi wa wannan dabbar kuɗi shi bai da dabbar da zai bayar kuɗin da ya kama na dabbar shi mai dabba ya tafi da dabbarsa shi kuma ya ƙirga kuɗi na daidai ƙimarta ya ba wannan shi kenan wuri ya zama nasa kama tunda dabbar ta mutu kuma dama ba a san nawa ne kuɗinta ba ko kuyangar to fa yaqulu al-mushtari shi wanda ya sayi gu yanzu za a kwace ciniki a hannunsa sai ya ce to qimatul abdi aw al-walidati mi'atu dinarin ya ce shi qimar dabbarsa ko kuyangarsa ko bawansa yawa kimar bawansa ko kuma baiwarsa ko ma an dabbace misali mi'atu dinarin dinari 100 ne ai yanzu abin da yake bukata tunda wancan ya mutu in har za a fidda shi to sai da a biya shi madadin kuɗin kuma shi ba a sani ba ba a san menene takamaimai ba nawa ne kuɗin ba wa yaqulu sahibu shifati shariku shi kuma wanda yake da wannan haƙƙi abokin tarayyar wanda aka masa rashin kirki ba a bashi haƙƙinsa na hadaka aka tallata masa ba aka sayar masa shi kuma yanzu ya tashi yana neman haƙƙinsa shi kuma ya ce a'a kam ba inda za a yi ba wannan ko bai wannan sakai dinari 100 sai yace bal qimatuha 50 dinaran ta a qimar dinari 50 ne in ba ta da jijiyar waya ba kaga sai bashi dinari sai ba da dinari 50 a fidda wancan shi kuma ya maye wurin ko yawa misali yawa yawa amma ya ruwa wancan shi kuma sai ciniki ya dawo bangaren sa to sai yace a dinari 50 ne kala malik imam malik yace ya haliful mushtari mai saye zai rantsi anna qimata mashtara bihi mi'atu dinari cewa kimar abin da ya saya mashtara bihi kimar abin da ya saya da shi bawan ko baiwar mi'atu dinari ya kai dinari 100 in yana da yakinin cewa bawan nasa kimarsa ta kai hakan da ya faɗa to ya rantsa da Allah akan haka summa in sha'a an ya'khuza sahibu shifati akhaza aw yataruka sannan idan ya so mai shifa'a ya karbi shifa'arsa yawa ya bada dinari 100 dinnin ciniki ya dawo bangaren sa shi mai sayarwa kuma da abu ya mutu a hannunsa kaga shi yayi asara tunda ya sayar ya karba ko ba haka ba ba bisa sharadi ba kuma to kuma ya mutu kaga misali kudinsa ya mutu amma shi kuma wancan ba za a ce da shi shikenan ya bar ya rasa guri ba dole a biya shi saboda haka annin mai sayar masa abokin tarayya da bai tantance shi ba amma ya kai ko baiwar sun kai ya sai shi ne da ke san ake shi ba shi ne mutum da yake asma sabari ko am da shi amma ya ko tsaya ki wannan sayar gumi da kara kenan kaga bu ya zama mallakar shi wannan to shi mai shifa yana da damar wato ko dai ya biya wannan ko kuma ya bar wannan ya mallaki guri kawai shikenan ya biya shi dinari dani shikenan ya fidda shi kuma yace a gaskiya abin ya masa tsada ko ba zai iya ba to shikenan sai ya kyale ya hakura kenan wajen wannan shifar ya hakura shi wanda aka sayarwa sai ya ci gaba da rike a ne mallakarsa da dama ai shifa ba dole bane sai in mutun ya bukata farko ma in ya tallata masa ya ce a'a ka sayarwa duk wanda ka ga dama ba dama ko kuma ce a ni ban da kuɗi shikenan yace illa an yi atiya shafi'u bi bayyinati sai dai in shi mai shifa'ar mai haƙin shifa'ar ya zo da shaida tabbatacciya a ce wa ayyusu dillalai masu adalci masana ƙimar bayin misali waɗanda suka san bawan ko baiwar da aka bayar kuma cewa ai ba wani bawa ko baiwa a halin kasuwar bayi yanzu dai za a ce wai ya kai dinari 100 ballantana ma har ai wannan da'awa to in ya zo da abin nan shaida karɓaɓɓiya aka ce bayyana ba duk abin da aka kawo ne alƙali zai karɓa ba ai dole sai ya tantance yawa shine bayyana abin da zai tabbatar da ainihin haƙƙi shine bayyana anna qimatal abdi awil walidati cewa qimar bawan ko baiwar duna ma qalal mushtari bai kai abin da mai sayan ya faɗa ba to abin da suka faɗa a bisa ainihin shaidarsu to sai a tsaya kansa sai ya biya shi ya fitar da shi mallaka ta dawo bangarensa amma an ba wannan to in yana so sai da ya biya shi wannan dinari ɗayan da ya rantsi akai inda ya rantsi in ma akwai cin zali a ciki to Allah zai kama shi qala malikun imamu malik ya ce man wahaba shiksan fi darin aw ardin mushtaraka wanda ya bada kyautar wani bangare a wani gida ko wata gona mushtaraka wanda tarayya suke shi da wasu ko wani yana da wani bangare da ya mallaka amma ba shi kadai bane to sai ya bada bangaren sa kyauta wancan sayarwa yayi wannan kuma kyauta aka bayar. Fa asabahu al-mawhubu lahu biha naqdan aw ardan. To al-mawhubu lahu, wanda aka bashi, fa asabahu, sai ya bashi tukuici ko sakamako, hibatu sawab aka yi kenan. Kyauta ce ya bayar, sakamakonta kuma aka bashi wata dukiya. Larabawa suna yi da wasu jinsuna na mutane masu karamci, kamar kokon bara ne ma wani lokaci ake yi, sai mutum ya ɗauki wani abu ya kaiwa wani mai sukuni, mai wadata kyauta, shi kuma in ya tashi sai ya bashi tukunci ko sakamako fiye da wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi fi kowa irin wannan. Sai mutane idan suna son su samu kyauta, in sun zo haka ma ana ba su, amma mutum sai ya zo da kaza ko akuya ko wani abu ya ce, ya rasulullahi ga wannan na ga ya dace in kawo ma, amma sai ya je ya tsuguna gefe ya zama, ko kuma sai ya ce masa, to kada ka tafi. Yawwa, kada ka tafi ban sani ba. Yana zaune kamar ya manta, wani lokaci kuma nan take, sai a bashi a ce, to ga san can ka tafi da shi, ko kuma raƙumi ko kuma wani kuɗi a cikin jaka ko wani abu wanda yake ya yi ninkin ba ninke ma. Saboda haka da yawa ana yin haka. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka ba da kyauta don a baka wani abu ƙari, ka wuce wannan. Kamar yadda shi da halayensa ba sa cin zakka ko sadaka, na ma hiya awsahun nas. To amma zai yi ma waɗansu su kawo masa karamci ne. To ana wannan, hadisi bai hana ba mutum ya yi wannan ɗin, amma dai wanda wato ya bayar fi sabilillahi ba don wani abu ya fi shi sakamako. To shi ne man wahaba shiksan, wanda ya bada wani ɓangare, fi darin aw ardin, a wani gida ko wata gona, mushtaraka da ake tarayya cikinta, in mallakarta, fa asabahu al-mawhubu lahu, sai wanda aka baiwa ɗin ya bashi wata kyauta madadin haka sakamako. Ai kaga asabahu daga sawab ne ko batun sawab. Naqdan aw ardin, ya bashi tsabar kuɗi ko kuma ya bashi wata kadara. Fa inna shuraka a ya akhuzunaha bi shifa'ati in sha'u. Yawwa, to su waɗanda suke tarayya, in mutum ɗaya ne, in ma suna da yawa, za su karɓe wannan shiks ɗin, wannan ɓangaren da aka bayar kyautar, wannan kyautar da aka bayar za su sa ta fasa, tunda dai ainihin gurin suna da shifa'a a ciki. Kasancewar an ba da shi kyauta ko sadaka, ko da ke dai magana kyauta aka yi a nan ɗin, bari mu tsayar da ita a kan kyautar. Wato abinda aka bayar ɗin kyauta, tunda suna da haƙƙin shufa'a, to ba zai zama kawai kyautar ta faɗa haka ba. In har suna buƙatar shufa'arsu, to za su iya karɓa. Yawwa, su ce a wannan kyautar ta tashi. Yawwa, fa inna shuraka a ya ku zo na habi shufa'ati in sha, za su karɓi wannan ƙasar ko wannan gidan, wani ɓangaren dai da aka bayar, saboda haƙƙinsu na shifa'in suna so. Amma me za su yi? Wa yadfa'una ilal mawhubi lahu qimata masubatihi, to sai su mayarwa wanda aka bashi yawwa kyautar, yawwa kwatankwacin tukuici da ya bayar, ko ba haka ba? Da kyauta ba ta zauna ba, ai kuma tukuicinsa bai kamata ya salwanta ba ko? Sai a ce, to shi wanda ya baka ɗin nan akwai masu haƙƙin shifa'a a kansa, saboda haka sun buƙaci haƙƙinsu. Kyautarka da aka yi maka ba ta inganta ba, amma dai za a dawo maka da tukuicinka ko nawa ne, da na naira aw dirhama, dinarai ne ko dirham, nawa ya bayar a matsayin wato abin nan tukuici, sai a biya shi. Yawwa, sai su karɓi wajen. Shi kuma da mutum da ya bayar kyauta shi kenan. Yanzu dai tunda wancan kyauta aka ma kuɗin biya ne, kyauta ya so ya bayar, to shi kenan an ba shi hibatu sawab. To saboda haka abinda aka bashin sai su, shi kenan sai su bar masa, amma dai za su biya wannan shi. abinda ya bayar to shikenan sai su mayar wa wancan kaga abinda aka ba wancan din shi ya rike amma dai kuma kaman ciniki ne sun saya sun fidda wancan dawo qala malikun imam malik ya ce man wahaba hibatan fi darin al-awabin mushtarakati wanda ya bada wata kyauta fi darin a wani gida aw ardin ko wata gona mushtarakatin da ake tarayya kamar wancan din dai ko falam yasab minha amma ba a bashi tukuncin komai ba walam yadlubha ko bai ma nemi a bashi komai ba fa arada sharikuhu an ya'khudha bi qimatiha to sai abokin tarayyarsa yake son ya karbe wannan gurin bi qimatiha akan kimar gurin wato cewa a fasa wannan kyautar shi ayi kimar gurin ya biya shi kuma mai bayarwar ya bayar ne kyauta kuma bai karbi komai ba a matsayin sakamako kage kenan sadaka ya ta zama tamkar sadaka ko kyauta ce da surar sadaka ba a nemi a bada wani abu a karbi komai ba falaysa zalika lahu to abokin tarayyar baya da wannan dama malam yusuf alaiha matakar dai ba tukuici aka baiwa mai bayarwar ba asali yawa kenan idan kyauta ce ba ta sawabi ba ba ta tukuici ba ko sadaka yawa ko sadaka aka bayar to ba za a fasa kyautar ba ko sadakar ba yawa shi mai haƙin shi ba ya hana kyautar ko sadaka ba yace manta wurin ya gurin shi fa ayi hakuri haka in sadaka ce ko kyauta ce wacce babu sawabi babu tukuici akai wa in usiba fa huwa lishafi'i bi qimati sawab in aka bashi wani sakamako ko wani tukuici to wannan zai zama wato mai haƙin shafa yana da cancantar ya karbe wannan kyautar amma zai biya kimar abinda aka baya tukuici kamar da aka fada a baya bambancin wannan da wancan shine wancan tunda kyauta ce da aka yi ta aka karbi wani abu ko dan aka karbi wani abu to za a iya fasa ta in an karbe sai a biya wanda aka baiwa kyauta sakamako ko tukuicin da ya bayar sai ba abin ya dawo bangaren shi mai shafa amma in kyauta ce haka nan ya kama da sadaka ko kuma sadaka ce to wannan babu cancanta ga mai shufa akan a fasa kyautar ko sadakar idan ya mai da ciniki wannan sai azartar da shi haka lokacin yayi ku ima na fi son ya tsaya nan insha Allah wanda bai saba da karatun fiqh ba sai ya dinga ji kamar wasu abubuwa ne haka ake na zaurance amma dai daliban karatun ilimi haka ya kamata a fahimci surar irin wannan masail din don lokaci in ka zo misali in kaman kana za ka karanta risala to ba za a yi ta'arifin menene shufa'ar ba in ba kamar sharhuna ba sharhunan ma sai masu tsawaitawa kamar ibnu naji irin su sharhin nafrawi da makamantansu amma irin da yawa ba za su fayyace abin ba sace inna mashfa'atu fil musha to sai ka kasa gane menene amma an ka gane sura abin to shikenan to kuma suna nan da yawa mustalahat na mu'amala ko na ciniki ko abin da ya kama da ciniki duka suna nan da yawa waɗanda suke buƙatar a gane haƙiƙanin me ake nufi idan aka ambata su suna nan da yawa ko wani malami Allah ya saka masa har littafi musamman yayi mu'jamul mustalahat al-iqtisadiyya mu'jamul mustalahat al-iqtisadiyya bayan tafi na gaba gari da malamin suka yi at-ta'rifa da irin su al-imam al-Jurjani to gane ta'rifa din shike sa mutum ya gane surar mas'alar hukunce-hukunce duka da aka rattaba akai ko a hadisi ne ko a fiqh a mazhaba ɗaya ko mazhabobi da yawa Allah ya samu gane sai ayi kiransa